Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Far'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niyya dake birnin Kwanni. Sannan ma sauraron mu a Ghana, za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci, da fatan kun waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 5 na safi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji mu dauke da abari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya kuma ga labaran tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Kasar Iran ta musanta zargin cewa daya daga cikin makaman da ta harba ne kakkabo jirgin saman kasar Ukraine a wajen birnin Tehran, da kuma ya kira ga Amurka da Canada da su fitar da cikakken bayanin hatsarin jirgin da ya kashe dukkan mutane 176 dake ciki. Shugaban hukumar sufurin jiragen saman Iran Ali Abdelzadeh ya faɗa wani taron manema labarai a jiya Juma'a cewa abinda kawai muka su iya tabbatarwa shine ba wani makami da ya dake jirgin saman. Abdelzadeh ya ce idan har Amurka da Canada suna da tabbacin zargin da suke yi na cewa makami ne ya dake jirgin saman bisa kuskure, to su fito su bayyana wa duniya hujjojinsu kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada. Wata kafar yaɗa labaran Iran ta ruwaito a jiya Juma'a cewa Iran za ta bada sanarwar musabbabin faduwar jirgin saman a yau Asabar. Tunda farko a jiya Juma'a, jagoran ayarin binciken Iran Hassan Razefa ya ce samo bayanin akwatin tattara bayanan jirgin kan iya daukar tsawon wata daya, ya kuma ce Iran za ta iya neman kwararru daga wasu kasashe domin su taimaka mata idan ta kasa samo bayanan akwatin. Harin da aka kai ta sama da ya kashe babban kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na Iran Qasem Soleimani kan iya kasancewa sashe na wani babban yunkuri da aka tsara domin gurgunta zaratan sojin na Tehran. Jami'an Amurka sun tabbatar a jiya Juma'a cewa a ranar da aka kashe Soleimani an kuma yi yunkurin kai hari na biyu da aka auna kwamandan zaratan sojojin a Yemen. Jami'an da suka nemi a saka sunayensu sun ce harin da aka auna Abdulreza Shahlai bai yi nasara ba, to amma kuma sun ki bayar da ƙarin haske akan yunkurin na sirri. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ita ma ta ki bayar da cikakken bayani akan harin da bai yi nasara ba, wanda jaridar Washington Post ce ta farko da ta bada rahoton sa. Shahlai da yanzu haka ke zaune a wajen sana, yana da tarihin kai farmaki kan sojojin Amurka. Jami'an Amurka sun ce Shahlai ne ya kitsa tare da aiwatar da kai harin da aka kai a watan Janairun shekara ta 2017 a Karbala ta Iraki, wanda ya kashe sojojin Amurka 5 ya kuma raunata wasu 3. Masu fafutukar kare yancin yan jarida a Najeriya suna zargin gwamnatin kasar da nuna kiyayya ga wata babbar jaridar kasar akan sukan lamirin shugaba Muhammadu Buhari da ta yi. A wani sharhi da jaridar Punch mai shalkwatar ta a birnin Eko ta wallafa a farkon watan da ya shige, ta ce ba za ta manta da abin da ta kira tsarewa da kuma kai farmaki ga kungiyoyin farar hula da yan jarida ba bisa ka'ida ba da jami'an tsaron SSS na Najeriya suke yi. Jaridar ta ce muddin Buhari da gwamnatin sa ba su kawo karshen wannan aika-aikar ba, to kuwa ba za ta amince da karyar demokradiyya ba, sai dai ta bayyana su a matsayin tsarin gwamnatin mulkin kama karya da soji, wato ta soji da Major General Muhammadu Buhari mai murabus ke shugabanta. Buhari wanda ya zama shugaban ƙasa karon farko sakamakon juyin mulkin soja a shekarun 1980 ya kasance zababben shugaban mulkin demokradiyya a shekara ta 2015. Wannan matsayar ta jaridar ta Punch ta ja mata jangwam, domin kuwa a karon farko gwamnatin ƙasar ta bayar da sanarwar barka da sabuwar shekara a dukkan jaridun ƙasar banda jaridar ta Punch, a cewar 'yan rajin kare 'yancin 'yan jarida. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Juma'a ya kada kuri'ar amincewa da ci gaba da kai takaitattun ayyukan agaji na ƙasa da ƙasa zuwa Syria. Yana amincewa da kudirin ne 'yan sa'o'i kafin karewar wa'adin ayyukan. Rasha ta cimma nasarar yunkurinta na rage hanyoyin kai tallafi daga 4 zuwa 2 ta kuma ba da tabbacin ci gaba da tallafin na ƙarin watanni 6 kacal a maimakon shekara ɗaya da wakilan kwamitin suka nema. Majalisar Dinkin Duniya da ƙawayenta suna gudanar da ayyukan agaji kan iyakokin ƙasar da dama tun daga shekara ta 2014 inda suke kaiwa ga mabukata 'yan ƙasar Syria kimanin miliyan 4. Hukumomi a ƙasar Malawi sun ce tsutsotsi da suka mamaye gonaki na yin barazana haifar da karancin abinci a ƙasar da ke kudancin Afirka. Tsutsotsin sun lalata amfanin gona na iyalai kusan 250.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin A Bari Ya Huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Kokin baki daya domin rasuwar tsohon shugaban su Reverend Dr. Alexander Mandiplar, wanda ya rasu ranar Juma'a, kuma za a yi jana'izar sa mako mai zuwa a shelfatar kokin da ke Jos da karfe 8 na safi. Allah ba dangi duka da kuma lahirin al'umma jihar Plateau baki daya cikin wannan rashi.
To sai kuma Garba Suleiman ya aiko da sako na ta'aziyya wato na rasuwar yayansa da ya rasu a ranar Laraba, wanda ake kiran shi marigayin Alhaji Abdullahi Matu Suleiman na shiri Sabinaka. Allah ji kansa, Allah ba da hakurin rashi.
Amin suma amin. To wannan wasikar mun same ta ne kusan sai ce bayan an daura aure makon da ya gabata. Aka yi aure tsakanin wato iyalen dan Isan Katsina Alhaji Yusuf Yakubu, hakimin rimaye ne da na iyalan Malam Ibrahim Boyi Dutsama. Aka yi auren ƴaƴansu Kabir Yusuf da kuma Maryam Ibrahim Boyi. To muna taya ango da amarya murna wannan ɗauran aure da kuma fatar an yi da adashe. Mu yi aron bakin Halima mu ci albasa, Allah sa mutu karaba.
Amin.
Na an yi ta dai a shekarar 1967 lokacin da aka yi wani wasan kwallo tun ba haifi waɗansu
ba. Ba haifi waɗansu ba gaskiya ba. Allah sarki.
Ban san faɗe su ba sai tun ba haifi waɗansu ba.
Suna nan ba haife su
ba. To ƴan kuje beta.
Wato mun kwan biyu, kin san yarma ba sa cewa kwan biyu sai dai mun kwan uku.
Ai to mun an kwan uku kenan.
Beta uku kenan.
Ai to shi.
Wannan san gaida Baba Alawo.
To eka
kuma Alhaji Rufai Aliyu Alawo sarkin Yarbawan Kubasi.
Yau wato eku she.
Yawa.
Eku she to. Sai waɗannan gaishe da muka samu, wannan ta fito ne daga hannun Abdullahi Aliyu. Yace sakon gaisuwar alheri a filin wannan mai farin jini maganin hawan jini. Yace ina gaida Haruna Yusuf Daura da Usman Manika Huntuwa, sai Usman E Bello Bunkari da Abubakar Sabiu Sabuwa da Yakubu Mai Manja Huntuwa da Rabi'u Nuhu Nabuka, sai kuma Babawo wato mai addu'a. Daga ƙarshe sai matata Zainab da yara na Isan da Hanan da Fatima da Aminatu, dukansu da fatan suna lafiya.
To sai kuma wannan sako da ya fito daga Comrade Bala Usman Karasuwa Yobe, yace gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Dr. Bukar. To ya naga Bukur ko Bukar ne. Yawa, da fatan na same shi daidai. Dr. Bukar Muhammad Ngamdu da kuma Dr. Usman Adamu Potescom, sai kuma Abubakar Baba Aji da Maturu da wato da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da Muryar Amurka.
To mun gode. Sai wannan wasika da ta fito daga hannun injiniya Mai Gero Makiri, yace yana gaida Shatima Danmaji Kafinta Lulu da Ma'awaya Musa Makeri Lulu da Alhaji Bukar mai gidan Bulo Maro da Alhaji Basiru mai Akwai Tazoka. Allah ya sa na faɗi waɗannan daidai, da Alhaji Faruku mai Akwai Tazoka Marmaro, da kuma Alhaji Bawa Jekada Sifawa. Allah ya sa na faɗi waɗannan garuruwa ko kuma sunayen mutane daidai, da Jamila da kuma Zainab matan injiniya mai gero makeri Kwantagore, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan sako da ke cewa, wato kumika bin sakon gaisuwa na zuwa ga Mamman Zahatu mai kifi Yalwa da Ibrahim Musa Wada da Kadure Digaga dan Fulani, sai kuma Zainab Musa Faina Musa Wada, wato da Babayyo mai shago Yalwa, daga Aliko Autan Kafinta Yalwa, gindin Akwatin Barikin Ladi, jihar Plateau.
To madalla
eniyan boni laraja shala eniyan la shori mi ti mo fi mbora.
Yeah.
aljanna kai sai ka tuno da wani labarin babban latin shi ba da ya shafi ra sai ka zaka da santufura
ba ai ni ne santufura ba lafi bane to amma su masu fura da nono din
in suka yi ta kuma ai shi ne kuma zama labari
wato shi wannan babulacin ya tashi ne ina jin tun da sanyin safiya yayi sabbako bai ga saniyar sa ba ya rika yawo tun da safi har ya kai da rana wato bai ga saniyan ba kuma gashi nan bai ci komai ba
ai babulacin ni saniya ta bace idan zai ci wani abu
idan zai ci wani abu to amma wannan da abin ya bu karfin sa har zuwa da rana bai ci wani abu ba kuma bai gano saniya ba sai yayi sa'a ya fado cikin wani kauye
yana ta tafiya kenan
yana ta tafiya yawa to a kauyen kenan da yaje ya samu ga wasu matan hilani suna saida fura da nono yana zuwa kawai sai yace shi ma a mai damun fura da nono aka shirya mai fura da nono nan aka zuba mai suga ya ji zuka yayi zanzan
radau
ya samu nono da sha
ai ni ta nake fulani ba sa
ya kurbi ai na zamani suka shi
sun gaji da ita
uwa sha da tsabun nan yanzu an dan rage yawa to shi ne da ya samu kin san irin damun nan ta luda yawa ya kurbi daya ya kurbi biyu yana zaune to akwai wasu kauyawa da ya gan sai yana zaune kusa da su sai girge zakai ya ce a radon Allah wato kado bai ji dadi ba
kenan kuwa
sai su waɗannan kauyawa suka bushe da dariya suka ce lafiya malam bafula ce me yazo ne har da cewa kado bai ji dadi ba ya ce ba shi da shanu
saboda haka ba a shan fura
ba a shan fura to wanda bai samu shanu ba na yi na shan fura
na yi gano da wanda na shan fura lallai
ya samu mun yi santi ba mu yi laifi ba
haka ne to muna ana maganan sarakuna sai aka ba mu labarin wani sarki wai ya je aski to kuma ka san ma sarakuna za a aski ai manzamin ake kira a gida har ma suna da wanzamai nasu na kansu
na musamman
tunda ba kowa yau da gobe
ya kamata ya rika dafa kan
sarki ba to sai kuma ba aka tashi da rashin dace wannan wanzamin zafin hannu gare shi in yana aski zafi kamar ka rasa inda zaka sa kanka shikenan akai tema ana ma sarki aski zafi ya ruda shi ya rasa inda zai yana so yin kuka yana gudun abun kunya
ga sarki da kuka
sai ya dace sai ya ji akuya a cikin gida tana kuka sarki ya daga murya a cikin gida ya ce sarki cikin gida sai sarki cikin gida ya amsa ranga dade sai sarki ya ce mishi duba leka cikin gidan nan ka gani ko shi ba wannan dan akwai ana mishi aski ne sai sarki cikin gida ya fahimci cewa zafi ya ruda
zargi da shan wahala
sai ce mai aski kai duba nan ka tafi haka nan sai a zuba ga dawo
shi zargi cikin gida ke ya fahimci da abin da ke
sarki da shan wahala
yo Allah da kin san mun taba wani dan uwan mu ya taba zuwa fada hannun wani wazami ina jin ko ba lafiya ne wazamin nan da akwai tsauran
kan shi zoti ya kwaje
kware kwa wato yana mai aski kin san wazamin da son hira ya kai zabira akan makogwaron sa haka ya baro zabira sai ya ta mai hira yake ka gani din nan yanzu haka yan sanda nema na suke saboda wato wani ne ya taba neman ya wulakanta ni na dabga mai zabira kuma ga zabira akan makogwaron wannan dan taliki
lalle ga wannan
to kin wannan bai sa a banki
ne na fasa aski kai daga yau mun raba gari to na ga malama Juli tana daga bana hannu sabili da haka tilla zamu ja burki nan yanzu a madadin
baba ya ku makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
arabo lori owo yes
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da hantsi, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Sauraron VOA Africa a Niamey akan